Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsin ranar Alhamis 27 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya za a ji cewa an gana tsakanin ma'aikatar harajin jamhuriyar Niger da wasu gidajen yada labarai. Za kuma a ji dalili. Idan mun kada Najeriya kuma za a ji cewa wata kotu ta maida mataimakin gwamnatin jihar Imo na kudu maso gabashin Najeriya kan kujerarsa. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kamara na tafar da shirin sana da kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas kuma zai shigo da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Bayan an kwashe shekaru masu yawa ba tare da an yi nasarar samun rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ba, masu bincike sun fara ganin alamun nasara a wani sabon kuduri. Yayin da yawancin rigakafi ke zaburar da garkuwar jikin ɗan adam don haifar da waɗansu ƙwayoyi da za su yaƙi cutar, sabon kudurin ya ɗauki wani sabon salo na aiki da ƙwayoyin garkuwa a jikin ɗan adam. Kuma idan har sabon kudurin ya yi aiki zai iya buɗe wata sabuwar hanyar yaƙar waɗansu cututtukan kamar su cutar hanta da ƙanjamau. A cewar hukumar lafiya ta duniya, kusan mutane 450 ke mutuwa daga cutar zazzabin cizon sauro a kowace shekara. Kimanin Amurkawa 80,000 ne suka mutu sakamakon cutar masassara a hunturin bara, wanda shine mutuwa mafi yawa da ake dangantawa da mura a cikin shekaru 40 da suka wuce. Babban daraktan cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Amurka Dr. Robert Redfield ya bayyana wannan adadin ne a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labaran na Associated Press. Ƙwararru a fannin masassara sun san cewa abin ya yi muni ƙwarai, amma sun yi mamakin ƙiyasin da aka yi. Yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya maida hankalin kalaman sakacokan kan hana yaduwar makaman ƙare dangi da sukar Iran. Ya zargi Iran da zaman ƙasa da tafi kowace taimakawa ta'addanci. Ya kuma ƙara da cewa tsokanar Iran ta ƙaru ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, wacce kuma gwamnatin Trump ta fice daga cikinta a farkon shekarar nan. Da yake jawabi jim kaɗan bayan Trump, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ya kamata a fitar da sababbin dabaru na tsawon lokaci na tunkarar batun Iran, kuma hakan ba zai yiwu da sanya takunkumi da dabaibayi ba kaɗai. Macron ya da ƙara da cewa burin duka ƙasashe ne hana Iran mallakar makaman nukiliya. Da yake magana a wani taro da manema labarai jim kaɗan bayan zaman kwamitin sulhun, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce taron da bai halarta ba ya nuna yadda Amurka ta zama saniyar ware. A wani lamari kuma, shugaban Amurka Donald Trump na zargin China da katsalandan a cikin zaben Amurka mai gabatowa. Ya ce ba sa son na ci zaɓe saboda ni ne shugaban ƙasa na farko da ya fara ƙalubalantar China akan harkokin kasuwanci, kuma gashi nan muna samun nasara ta kowane ɓangare. Jim kaɗan bayan bayanin na Trump a gaban kwamitin sulhu, ministan harkokin wajen China ya musanta zargin. Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan tawayen Siriya waɗanda Amurka ke mara baya wato SDF a taƙaice sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da 2,000 da iyalansu da aka kama a ƙasar ta Siriya. Wani jami'in kurdawa da ke cikin rundunar 'yan tawayen ya shaida wa muryar Amurka cewa mayakan ISIS da aka kama za su zama nauyi a kansu saboda kasashensu na asali sun janye hannu kan 'ya'yansu waɗanda suka shiga kungiyar ta'addanci a Iraq da Siriya daga shekarun 2014 zuwa gaba. A halin da ake ciki kuma mai magana da yawun kungiyar ISIS ya fitar da wata sanarwa a jiya Laraba inda kungiyar ta barazana kara zazzaga har-hare akan Iran kwanaki kadan bayan da suka dauki alhakin wani harin harbin kai mai uwa da wabi wanda aka kai kan wasu sojoji yayin da suke fareti har aka samu mutuwar mutane 25. Ministan kudi na kasar Somalia ya ce tallafin da bankin duniya yake bawa kasar su alamu ne na cewa kasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa. A ranar Talata ne bankin duniya ya bayyana cewa zai bada tallafin dalar Amurka miliyan 80 ga gwamnatin kasar Somalia wanda shine zai kasance tallafin bankin na farko zuwa gwamnatin kasar tun a shekaru 27 da suka wuce.
Labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji bayan dakatar da wasu gidajen jarida a jamhuriyar Nijar saboda kasabiyan sabon harajin da aka saka musu, ma'aikatar harajin ta yi wani zama da 'yan jarida saboda a daddale. Suleiman Barma gari ka.
Lura da yadda aka samu tabarbarewar dangantaka tsakanin kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar haraji ta kasa wato DSHEI sakamakon rufe wasu kafafe masu zaman kansu yasa hukumomin da ke kula da karbar haraji shirya taron musamman da nufin canza yawo a tsakanin su da 'yan jarida ta yadda za a samu fahimta. Sami Sallau Maman shine daraktan ma'aikatar haraji a shiyar Yamai ta Kudu.
A baya mun yi wani aiki da aka ce ma control fiscal kungiyoyin jarida akwaran da an kaza ma tax da MO sun kaga kamar yayi yawa ya kacece kuce kwarai kuwa har ya karshen ganuwa shine mun ka kirayo su mu zo mu kwatanta musu yadda mun ka tsaida aikin dai kin aikin bisa kan doka na an ka bi shi har mun ka tsaida abin da kowane ya kamata shi biya.
Zancen nan da ake ma'aikatan jaridu masu zaman kansu da dama ne ke ci gaba da zaman kashe wando bayan da ma'aikatar ta haraji ta rufe musu wuraren aiki saboda rashin biyan kudaden haraji cikin su har da jaridar La Grif wacce na zanta da editan ta Musa Duka.
Babu kungiyar jarida ko wani kam gida na jarida da yace ba ya biyan lanku, amma kamar yanda suka yi su suka zo suka zamana daga cikin daki suka rubuto mu abinda suka so suka aiko mu, ba wai kya bane halin biyan shi ne babu Barma. Kamar yanzu ka dauki misali za a ce an kama jarida ko radio ko tele miliyan 60 babu tele da nan Niger ko RTN ta gwamnati in ba an zuba mata abinda kike masu babban son kudin gwamnati aka ce ta zo ta rubuta miliyan 60 cikin kwana 10
ina kudaden tallafin da gwamnati ke bayarwa a kowace shekara
kudaden tallafi bayan shekara ko gwamnati bata zuba ko dala ba.
Kafafan da suka yi kaurin suna wajen sukar lamirin gwamnati Renaissance ne suka wuskanci hushin hukumar ta DJI dalili kenan da ake zargin jami'an haraji da taka rawa da bazar gwamnati da nufin huce mata takeici.
A'a tsara aiki muna haka nan kasan sai an kazo ana tambayar labari gare ka in ya zama kai duka kai hushi kuwa ka ce kai ba ka bar labarin komi ba ka bar labarin komi mai aka ta gangali tana ita koma daura sai ta tsaya abin da ya kamata ka biya.
Matsalar rashin samun kudaden shigar da suke fuskanta yasa kafafe masu zaman kansu fara tunanin shigar da bukatar a basu wani kaso daga kudaden harajin da 'yan Niger ke zubawa kafafan gwamnati. Zubairu Sule shine editan jaridar Lutan.
Yanda duka kafofin watsa labaru na gwamnati suke aiki na kan kasa suke bada labaru haka mu ma masu zaman kan muke bada labaru ko ina.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kadai kuma a gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda wata kotu ta maida mataimakin gwamnan jihar Imo kan kujerarsa. Daga Owerri ga wakilinmu Alfonso Akwere Igwe da rahoton.
Yesterday's judgment is a victory for constitutional democracy, which negates rule of force and dictatorship.
Mr. Ezemadu Medekenan na bayyana farin cikinsa a hirarsa da muryar Amurka jiya Laraba, bayan wata babbar kotun da ke Owerri babban birnin jihar Imo ta yanke hukuncin cewa a mayar da shi kan kujerar mataimakin gwamnan jihar Imo a ranar Talata da ta wuce. Yace hukuncin jiya nasara ce ga kundin tsarin mulkin demokradiya da ke kashe tasirin mulkin karfi da yaji da kama karya. Ina kuma jinjinawa majalisar shari'a bisa karfin halin da suka nuna duk da kalubalolin da suka fuskanta. Hukuncin na da matukar tarihi kuma ya kara karfafa imanin al'ummar mu. Majalisar shari'a ta hakikanta cewa lallai ita ce karshen inda talaka ya sa rai. Muna ta gwabzawa ne da tursasawa da barazana da kuma zalunci, amma da yin imani da Allah, al'ummar jihar Imo da 'yan Najeriya sun yaki al'amarin a kowane fanni. Saboda haka, wane ne ni in ki godewa waɗannan 'yan Najeriya da suka tsaya mu, kuma sun yi hakan ne ba tare da nuna wani bambancin ra'ayin siyasa ba. Barista Hagla Okoria wani lawyer ne dake Aba.
That's the rule of law, and we thank God that the judge has to be so bold.
Yace wannan tsarin doka ne, kuma mun godewa Allah cewa alƙalin ya nuna rashin tsoro ga gwamnatin jihar, saboda ya tsawatawa babban alƙalin jihar da Attorney General na jihar bisa kin bin halattaccen tsari a kafa kwamitin nan na mutum bakwai don a binciki zargin da aka wa mataimakin gwamnati. Gare ni an sabawa ka'ida a nan, kuma hukuncin da aka yanke zai amfani demokratiya da kuma tsarin doka. Gaskiyar magana a nan ita ce akwai kuskure a tsarin da aka bi wajen tsiga mataimakin gwamnati, kuma sun yi gaggawa wajen tsige shi, kenan da yasa suka tafka babban kuskure. Kana Barista Ahmad Makamma wani mazaunin Owerri shi ma ya tsokaci.
In the instant case where the deputy governor has gone to court,
yace a yayin da mataimakin gwamnati ya nufi kotu, kuma kotu ta ba da order da ta tsayar da tsige shi har sai an tabbatar da batun, bai kamata 'yan majalisar su bijira umarnin kotun ba. Wannan ya sabawa ka'ida, kuma daidai ne hukuncin da kotun ta yanke. Gwamnan jihar Imo Mr. Rochas Okorocha da mataimakinsa Mr. Ezemadu Mere sun kwashe kusan watanni uku suna gwabzawa, lamarin da yasa wasu 'yan majalisar dokokin jihar suka tsige Mr. Ezemadu Mere a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Yanzu da alƙalin da ya jagoranci shari'ar, mai shari'a Benjamin Ihaka, ya hana 'yan majalisar da duk abokan tafiyarsu ƙara gudanar da wani zama a kan batun tsige mataimakin gwamnan. Kowane mataki fadar gwamnatin jihar za ta ɗauka bisa wannan lamarin, kenan abinda na nemi sani. Sai dai kawo ga lokacin tura wannan rahoton, fadar gwamnatin ta nuna alamun cewa za ta ɗaukaka ƙarar. Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Zuwa ga da Alphonse, kafin mu ci gaba ga wannan.
Sakandani na ali, lalla raba mai mota, dodo kanan ali jan ki, yaro da san kalibe na laraba.
To Allah ya ji kan Mahadi mai dogon zamani. Yanzu kan bari mu za ku da gefe Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda mun taba hira da shi tun farko-farkon wannan shiri, wanda kuma yana da bukata ta musamman ta rashin gani, sannan kuma yana daya daga cikin fitattu a arewacin Najeriya da suka shahara aikin jarida musamman ta bangaren radio. Yayi digirinsa a Najeriya, har ma da digiri na biyu a Ingila, to yanzu kuma gashi a nan Amurka. za mu ji abin da ya kawo shi sannan kuma da irin abubuwan da ya gano zuwan sa nan Amurka. Assalamu alaikum Malam Salisu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
To da wa muke magana cikin shirin?
An suna na Salisu Ibrahim.
To Salisu Ibrahim, na san ka dai a wancan lokaci ko in ce yan shekara daya kusan biyu da muka yi tattauna da kai a cikin shirin na kasa ba kasa ba, sannan kuma masu sauraro ga wanda suka ji sun san ka a gidan rediyo na tarayya na Kaduna.
To har yanzu dai ina nan ina aiki da rediyo Najeriya Kaduna, amma yanzu haka ina magana da kai da masu sauraro daga birnin Phoenix a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan Amurka. Wani course na kamar shekara guda akan investigative journalism, wato abin da nake so na zo na kware ne akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka dace da mutane masu bukata ta musamman.
Haka, wace irin bukata ta musamman ke tattare da kai?
Eh, ni bana gani ne.
A baya dai ka dan faɗi tarihin ka, amma yanzu koda cikin minti dai zan so ka dan ba mu ga wanda kila ya fara jin wani ne Salisu.
Na Salisu Ibrahim, an haife ni a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Na kuma yi karatuna akan aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ake cewa Kaduna Polytechnic. Sannan na yi wa ƙasa hidima, wato NYSC a jihar Akwa Ibom, kafin daga bisani na dawo nan jihar Kaduna inda na ƙarasa. Sannan na samu master's degree dina akan digital communication daga Jami'ar Manchester ƙasar Ingila, tare da wanda gidauniyar Ford wato Ford Foundation ta dauki nauyina na je nayi. Sannan ina aiki da Radio Nigeria Kaduna yanzu a matsayin Principal Translation Officer, wato babban jami'in fassarawa da kuma karanta labarai. Sannan a yanzu yadda na faɗa ta yu ina nan birnin Phoenix a jihar Arizona a ƙarƙashin course da na zo wanda ma'aikata harkokin wajen Amurka ta dauki nauyina shi, kuma na zo nan yadda na ce ina so na kware akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka shafi na kasar su.
Zaka iya dasa mana wani abu wanda kila shi ne za mu bi ka karshe mu ji shi kila mako mai zuwa ko kila hadda na sama ma?
Wato, ai abubuwan na gani ya wuce sati na gaba da na sama. Wato, ina jin sai dai wata na gaba da na sama. Amma abin da na gani babba shi ne mutane masu bukata ta musamman ko na kasashe sarakuna ne a nan Amurka. Shi ne babban abin da na fara gani na ya fara daukan.
Me yasa kai wannan tunanin ko ka gani?
Eh, ba tunani ne ba, abin da na gani shi ne su na kasashe mutane ko mutane masu bukata a nan da musamman a nan kasar, wato dokoki ne da manufofi iri-iri suka zagaye su. Kuma duk abin da ka sani za a yi, to idan aka yi na wanda yake da ido da kafa da hannu, sai doka ta ce to ina na me na kasa ina na shi. So da abin da na fara gani ya fara burge ni shi ne irin abin nan da ake cewa ne a Najeriya nan na ga elevators kuke ce musu.
Elevators, yeah.
To irin elevators din mai wanda za ka hau ya hau da kai sama ko ya sako da kai. Ko hatta shi idan ka ji a ciki akwai rubutun Braille. Wannan matafi ya
ce. Ya ce shafawa kwarai ko sai.
Ya ce shafa karanta zai gaya maka ko
wanda
ya rubuta fulo za ka danna da kanka.
Sosai.
Idan aka kai kofar shi za ka tarar da rubutu ya gaya maka cewa hawan ne.
Ko
nan za ka tabbatar cewa nan ɗin kake. Ba nan kake ba ka sake koma ka tafi inda kake so ka je. Sannan ofisoshi na gwamnati. Kowanne ofis idan aka rubuta number ofis ɗin number 10 ko 20. To sai ka ga a bangare guda an rubuta da Braille number ofis.
Ya dan shafo ya ji.
Yawwa, sai ka ce kamar ni sai na shafo sai na ji sai na okay sai na gane ishe ga ofis ɗin da na zo. Wato zuwa nan na ƙara fahimtar dalilin da ya sa mutanen da suke gani suke ɗaukar makaho ko wanda baya gani ba zai iya komai ba. Da sai a tour line sun dogara
sosai
a gidan su a kan ido. Da aka nima da mazo nan sai na ga na dogara sosai kan Braille. Inda zan je wai abin da nake jira na duba na ga ina aka rubuta ya gaya min cewa
nan ne. Wato rubutu ya zama idan ka da kuma yanda za ka shafu.
Rubutu ya zama so da ka sai na dogara sosai ni ma.
Har ma za ka ji in kara maka za ka ji Bahaushe da wani nan gaskiya ban ga hikima ba, sai ka ji an ce ai rashin ido mutuwar tsaye.
eh to kaga you know a mutanen mu a Najeriya wanda kila nan kawai ya sani kaga Najeriya na kasar su suna shan wahala gida to wanda Najeriya kawai ya sani
zai fada ka
sai kamar uzuri yawa sai kamar uzuri shi bai sani ba amma yadda nake ga maka ni da nazo nan ba wai tunani nake in zan je office na fara tunanin you know kofa nawa zan kirga ko ne a'a kawai abin da nake jira shine in naje inda nake so na duba ina aka rubuta number da sunan office in nan zan je na bude na shiga in ba nan zan je ba na kara gaba ko na daga nan ba za ta ga mun gaba zan yi ko ba zan yi to da kan annan gaskiya abubuwa suna da yawa yanzu kamar makon da ya wuce na je wata cibiya wata da ake ce mata sabi wato abin da ya burge ni a sabi shine ita gwamnatin kasar nan kwata-kwata ta dauka cewa ita ce uwa da uban kowa da naje service sai na tsara cewa service suke yi kala-kala ayyuka suke yi kala-kala na taimakawa you know makafi musamman amma gwamnati ce take biya
to
da kai a matsayin ka wannan baka gani idan kana bukatar ka iya computer ko kana bukatar a koya maka
amfani
da da white can ko kana bukata abun da yake ko ce ka tafi kai register da wannan cibiya ita kuma cibiyar ce ta gama wata ya kare sai ta je ta ga gwamnati ta ce to
mutum kaza
ga wani da wani da wani mutum kaza
musu kaza
services iri kaza sai gwamnati ta roki kudin shi ce ta biya shi
gashi kuma ga record ta bakin Bature gashi a kididdige a rubuce ba kare rai
a to ai sunan ba yake kare rai kuma
da an fada cewa an biya mazalisa an wawaye sai a ce social security lamba salisa baras sai a gani sai a gama sun salisa ya karbi sandan shi
ne a gwaran ko da kar uzan da ko
eh ko computer
yawa to abun gaskiya abun sha'awa
to malam salisu zamu bi ka bashin wannan tattaunawa saboda yanzu na san kana kokarin ma shiga wani taron ne zamu hakura mako mai zuwa
muna da nake magana da kai ina shirye abin nan da ake cewa PowerPoint presentation saboda wanda mun tuna kashe da 30 ma zan yi presentation
to dai kenan saboda in muka zo hirar da kai akwai abubuwa da yawa malam Salisu ni kaina yana dauran kai ya kake karanta sakonni ya kake yi min text ya kake kai wannan abu da yawa yake ilimi ga kowa dan adam sai Allah ya kai
kafin ma makon goben ban na ga ma sai wani wato akwai wani abu da aka kirkiro yanzu kamar gilashi ne tubarau wannan shi kuma yanzu shi yake so ya zama ido da marasa gani
yawa malam Salisu
yawa ariya to kila
ariya to ai baka sani ba baka sani ba wancan makon biyu da ya wuce nake ga yawa Ibrahim Jarma yake cewa to kai fa malam marasa gani sun kusa fara gani tas ta yake sa a haba da kanshi ya daure to kaga sai in ji waka a bakin ne ita Allah kai mu mako mai zuwa
to Allah kai mu lafiya
nagode Salisu Allah kuma ya taimaka to duka nan shirin ya kammala na yau sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda muka tsaya tattauna wannan da muka faro da Salisu Ibrahim mai bukata ta musamman ta rashin gani sannan dan jarida kwararre daga arewacin Najeriya wanda a yanzu haka yake nan Amurka yake neman kwarewar aiki ta fannin aikin dai na jarida musamman bangaren bincike da bukatu na musamman ga masu bukata ta musamman a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lizard Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Kage da usuban yanzu kuma bari mu cilla gana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Za mu so mu sharhin jaridun ne na yau da Crusading Guide. Wacce babban kanun ta shine rayuwanku na da kyau karkashin mulkin NPP fiyada zamanin gwamnatin NDC. Mataimakin shugaban kasa Bawo Miyane ke fadan haka. Daily Guy Nana Akufo-Addo ya karbi kyautai masu ayatarwa da kuma sha'awa. Sai kuma wannan labarin har yau a jaridar Daily Guide. Colin Zauda ya samu kansa a cikin rikici da hukumar zaben kasar nan. Colin Zauda dai an nuna cewar ya taimakawa waɗansu masu gadin sa sun kataye da fitina a yayin rajistan nasu zabe waɗanda ba su da rajista na wani dan kankanin lokaci. Daily Dispatch Kasar Ghana na cikin wato matsatsi ne, amma ba wahala ba. Wannan jawabi ne daga bakin mataimakin shugaban kasar Ghana, the publisher. Mambar majalisar dokoki ya kubuta daga salon kama mutane wadda ake cewa salon Rambo. Wani customer cikin kushi ya farwa ofishin Airtel Tigo. Sai kuma a jaridar Ghana Times, wacce babban labarin ta shine gwamnati ta samu kuɗi Ghana City billion 2.5 domin shirin nan na guduma daya masana'anta daya. Har yau a jaridar ta Ghana Times, lakcocin jami'an nan ta Ghana Technology University College ta soma wani yajin aiki na har ila masha Allahu akan abinda take fada na sha'awar gwamnati akan kirkiro majalisar mulki dan da zai tafiyar da wannan jami'a. Sai kuma wannan labarin har yau a jaridar ta Ghanaian Times, za a biya bashin albashin malaman karantarwa 10,000 nan da makonni biyu. A shafi na uku na jaridar ta Ghanaian Times, wannan labarin ne Colin Dauda ya kai kansa ga CID domin taimakawa a cikin tashin hankali da aka samu yayin rajistan wasu al'umman kasar waɗanda sun kai shekarar yin rajista ko kuma a can zamanin da aka yi rajista ba su samu yin rajista ba. Da wannan labari na Colin Zauda muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ka gaida Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, suna na Bakka Haruna Bajoga. To gaskiya ni ma'aikacin gwamnati ne, kuma wannan yajin aiki da za a shiga ta wani bangare muna goyon baya, ta wani bangare kuma ba ma goyon baya. Goyon bayan da muke yi shi ne gaskiya albashin da ake bada gaskiya ba ya yi mana komai, ba ya isar mu. Sannan wani bangare kuma gaskiya talakawa da su da cikin wani yanayi. Kuma ta ya kamata gwamnati ta yi abu mai yiwuwa domin ganin cewa an samu maslaha cikin lalama da dabaru don ganin cewa an koma bakin aiki.
Assalamu alaikum, sashen Hausa VOA America, Hausa mai magana don da alali unguwa from the local Kenya services Nigeria. Ina kira ga 'yan siyasar Nigeria ko kuma in ce talakawan mu na Nigeria. Don Allah, don annabin Allah, ɗan siyasar mu sun fara gararan ba da yawo ga tituna suna ta kamfe, amma na ga cewa talakawa sun samu su ido, ba su damu da su ba. Haka muke bukata ko a ranar zaɓe duk wanda sun ka san bai amfana ma talakawa ko ni, don Allah, don annabin Allah, kada ku zaɓe shi, ku amshe kuɗin shi. Don sun san babu mai sayar da sani uwa ta ya yi kamfe, babu mai sayar da gonar uba ne ya yi kamfe, don Allah, don annabin Allah, talakawa na Najeriya, don Allah. Dukkan ɗan siyasa wanda kun ka san bai amfana mana ko ni, don Allah kada ku zaɓe shi. Ku karka fuɗa ɗaya ne, ku bar shi ta gararan ba shi ta yawo ga titi.
Mai magana Hamidu Kadar Labuwa, daga nan Kadar Labuwa, jihar Jifa, Jamhuriya Nijar. Ina kira wa ministan gona, gaskiya ministan gona Allah ya sa yanzu haka yana ji na. Rezon guduma rai a fara ya yi musu danna, ya ba ta musu amfanin su na gona. Akwai gudare yawa ya bata musu amfanin su na gona, gaskiya fara ya yi danna. Musamman ma tsakanin jabirin zuwa shigakan.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Ministan kuɗi na ƙasar Somalia ya ce tallafin da bankin duniya yake bawa ƙasarsa alamu ne na cewa ƙasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa. A ranar Talata ne bankin duniya ya bayyana cewa zai bada tallafin dalar Amurka miliyan 80 ga gwamnatin kasar Somalia, wanda shine zai kasance tallafin bankin na farko zuwa ga gwamnatin kasar tun shekaru 27 da suka wuce. Yan tawayen Sidiya waɗanda Amurka ke marawa baya, wato SDF a takaice, sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da 2,000 da iyalansu da aka kama a ƙasar Siriya. Yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya maida hankalin kalamansa ga cokan kan hana yaduwar makaman kari dangi da sukar Iran. Ya zargi Iran da zaman kasa da tafi kowace taimakawa ta'addanci, ya kuma kara da cewa sokana Iran ta karu ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, wacce kuma gwamnatin Trump ta fice daga cikin ta a farkon shekarar nan.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu abadadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat da ta karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Kirbin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.